Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17:25 da kuma 60 masu sauraron mu a jahuran Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani ta Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ba sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalma Sigirba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 9 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji cewa kungiyar majalisar Najeriya matasa na jam'iyyar APC ta ce tana tare da shugaba Muhammadu Buhari da Ramdaɗau. Salihu Garba na tafi da shirin sa na da rashin tayi. Daga nan kuma Babangida Jibrin zai gabatar da sharhin jaridun Najeriya. Muna kuma tafi da ra'ayoyi masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Hukumomi a ƙasar Japan sun ce akalla mutane 100 ne kurarowar laka a sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi ta afkawa ta kashe a kudu maso yammacin ƙasar. Fiye da mutane 65 sun ɓace a yayin da masu aikin ceto ke yarba gumi ta cikin gine-ginen da suka rushe a ƙauyuka a yammaci da kuma tsakiyar ƙasar suna neman kila akwai waɗanda suka tsira. Prime Minister ƙasar Shinzo Abe ya faɗa wa 'yan jarida cewa ana yunkurin ceton ba kama hannun yaro. Rabon da aka irin haka a ƙasar tun 1976, kimanin shekaru 42 da suka shige. An baiwa kusan mutane miliyan 1.5 umarnin su fice daga gidajensu, yayin da aka sa kimanin mutum miliyan 3 cikin shirin ko ta kwana, ila su ma a kwashe su daga gidajensu. A can ƙasar Turkiya kuma jami'ai sun ce mutane 24 ne suka mutu lokacin da wani jirgin ƙasa na fasinja ya goce jiya Lahadi. Jirgin ya goce ne a wani yankin da ke arewa maso yammacin ƙasar. Jirgin yana ɗauke da fasinjoji 362 kuma yana kan hanyarsa ta zuwa Erdin da ke kusa da kan iyakar ƙasar da Girka. Jirgin ya taso ne daga Istanbul, babban birnin ƙasar Turkiya. Muƙaddashin Prime Minister ƙasar Recep Akdak ya ce ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya lalata ƙarƙashin layin dogon. Fasinjoji 318 ne suka ji rauni, daga cikinsu har yanzu akwai mutum 124 da ake wa jinya. Yau Litinin ɗin nan aka kammala yunƙure-yunƙuren ceto. To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu ninkaya a ƙasar Thailand sun samu nasarar ceton matasa 4 daga cikin matasa 12 'yan wasan ƙwallon ƙafa da mai horonsu waɗanda suka rasa mafita a dalilin ambaliyar ruwa cikin wani kogo da ke wani tsauni har na tsawon fiye da makonni 2. An jingina wannan aikin ceton da ke tattare da hatsari a yayin da masu aikin ceton suke ƙoƙarin ƙara cika tankunan adana iska. Hukumomi suna kyautata zaton za a yi ƙarin wasu kwanaki 4 kafin a ceci dukkan matasan. Gashi kuma an fara ruwan sama, al'amarin da ya sa ruwan da ke cikin kogon ƙaruwa kuma haka ya sa matasan cikin matsi, ga kuma ragowar irin iskar da muke shaƙa ta oxygen. Shugabannin ɓangarorin ƙasar Sudan ta kudu sun cimma yarjejeniyar samun zaman lafiya da ta tanadi sake maida shugaban 'yan tawayen Riek Machar bisa muƙaminsa na mataimakin shugaban ƙasa da kuma yiwuwar kawo ƙarshen yaƙin basasar shekaru 5 a ƙasar. Ministan harkokin wajen Sudan ta kudu Al-Adri Ahmed shi ne ya ba da wannan sanarwar a ƙarshen shawarwarin da aka yi a ƙasar Uganda, wadda shugabannin Uganda Yoweri Museveni da takwaran aikinsa na Sudan Umar al-Bashir suka shiga tsakani. Yarjejeniyar ta tanadi naɗa mataimakan shugaban ƙasa guda 4 ciki har da mace daga ɓangaren masu hamayya. An kulle yarjejeniyar ce da nufin kawo ƙarshen yaƙin da ya ɓarke a shekara ta 2013 bayan da aka ɓata tsakanin shugaba Salva Kiir da mataimakinsa a wancan lokacin Riek Machar. yarjejeniya makamancin wannan da aka kulla a shekara ta 2015 ta wargaje shekara guda bayan an kulla ta.
Jummai Ali aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a cigaba da takaddamar bangaranci a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, yan majalisar dokokin tarayyar Najeriya matasa na jam'iyyar ta APC sun yi taro a garin Kaduna inda suka jaddada goyon bayan su ga shugaba Muhammadu Buhari. Isa Ikara gare ka.
Duk da rarrabuwar kan da take ta jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya zuwa gida biyu wata kungiyar yan majalisu matasa magoya bayan shugaban kasa Muhammadu Buhari, ta ce maganar sabuwar jam'iyyar APC ba za ta kawo wata barazana game da nasarar shugaban kasar a shekarar 2019 ba. Da yake karin haske jim kadan bayan tashi daga taron kungiyar matasan yan majalisun tarayyar Najeriya magoya bayan shugaban kasa Muhammadu Buhari a shiyar Arewa maso yamma, dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya da ke shugabancin kungiyar Honorable Yusuf Bala Ikara Chatana ta shashe hankulan da ake samu fa wasu ne ke kitsa su da gangan.
Duk mai hankali ya san wannan matsalolin da muke fuskanta da su na tsaro, wasu ne da suke gan dama ta kubce musu ba sa so kasar ta zauna lafiya. Amma mu dai mun sani a efficiency da kuma shi shugaba yayi duk abin da zai yi don ya samar da tsaro. Ka sani a baya kananan hukumomi 14 yan Boko Haram ke rike da su, amma yanzu ba su rike da ko daya. To ita ma wacce matsalar ta tsaro da ake fama da ita birnin Gwari, Plateau, Zamfara da sauran yanki na kasar nan, in Allah ya so da yadda shi sai mun magance wannan matsala.
Akwai guguwar rabewar jam'iyya da aka yi sabuwar jam'iyya kwanan nan, ya za ku fuskanci wannan?
Mu a gunmu APC ɗaya ce, don waɗancan ba mu san su a APC ba, banda kai ka faɗa ma ni ban san su ba.
Dan majalisar dattijan tarayyar Najeriya daga jihar Katsina Sanata Abu Ibrahim shine ya shugabanci wannan taro.
Lalle gwamnatin nan ta yi ayyuka masu kyau da ya kamata, ya cancanta ba su goyon ba su cigaba da yi mana ayyuka masu kyau. Ko da kyau akwai matsaloli a wasu jihohi, amma bai hana ba zai hana Muhammadu Buhari cin zaɓe ba. Yanzu misali a la'ana da 'yan matsaloli tsakanin gwamna da sojoji, kaga bai shafi Buhari ba. Saboda haka yanzu abin da zai faru shi ne Muhammadu Buhari amfani da darajar shi ya kawo maslaha a wannan jihohi.
Mataimakin gwamnan jihar Kaduna Mr. Barnabas Bala Banta shine wakilci gwamna Malam Nasu Amir Fayin jihar Kaduna a matsayin mai masaukin baki.
To ai dama ka san jihar Kaduna ita ce kan gaba wajen nuna kauna da kuma amincewa da ayyukan da shi babanmu mazaunan Kaduna shugaban kasa Muhammadu Buhari yake a kasan nan. Saboda haka ba abin mamaki bane muna godiya ganin fara taron nan a nan jiha, dan nan ne mazaunin shugaban kasa kuma nan ita ce cibiyar jihohin Arewa.
To ko me sauran yan majalisar da ke cikin wannan kungiya ta matasan yan majalisu a yankin Arewa maso yammacin Najeriya suka hango game da tafiyar shugaban kasa Muhammadu Buhari?
To sunana Abubakar Yahya Kusada, kuma ni ne dan majalisa mai kilta karamin kuma Kusada a jihar Katsina, kuma shugaban majalisar dokoki ta jihar Katsina. Ni karatun ta natsu mu ga wace irin gudunmuwa za mu ba shugaban kasa domin ganin cewa ya sake koma kan kujerar shi a 2019. In Allah ya so yadda muna ganin cewa tsare-tsaren da aka taho da su to da yadda Allah za su kai kasar nan a tudun mun tsira kuma matasa za su amfana.
Sunana Malam Sama'ila Suleiman, kuma wakili na mutanen karamar hukumar Kaduna ta Arewa. Abin da ya jawo hankalinmu shine ganin cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari da mataimakinsa ba matasa ne ba a zahirance, amma matasa ne a zuci.
Wannan taron matasan yan majalisu magoya bayan shugaban kasa Muhammadu Buhari yan kasa da shekaru 45 dai ya samu halartar yan majalisu daga jihohin Kano, Kebbi, Sokoto, Katsina, Zamfara, Jigawa da kuma mai masaukin baki Kaduna. Isa Lawalikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Doni abin da ke damuna siyasa kasan mu ke ban tsoro da hankalin gado bai kwance kuma ga lokaci.
To gaida Isa, kafin mu ci gaba ga dan Hausawa a Sudan.
Yeah. mance da ku ba Hausawa, ban mance da ku ba Hausawa. Ina gaida ku Hausawa daga nan Sudan har Kano. Daga can Kano har Asmara, daga Asmara har Ko'ina. Mafarki nake ni kullum, na je ziyara gurin ƴan uwa, sun karɓe ni da hannu biyu, da yaddar Allah gani nan zuwa, da yaddar Allah gani nan zuwa. She zanjani Nigeria, yo she zanjani Kano, yo she zanjani Babangida, nijani na gaida Babangida, yo she zanjani Babangida, nijani na gaida Babangida. Bang hawani jiri jirlu abu, bang hawani jiri jindama, kamota tazana zoni, kike wa motel yai. The motor doesn't do me. He can't want motor. Ban shamfura ban chungoro, kumun gahwa kumun shay. Ban shamfura ban chungoro, kumun gahwa kumun shay shay.
To a gaishe ka, yanzu kuma bari mu koma gefe guda. Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau,
kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau,
kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau,
kuɗi
a kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a assalamu alaikum. Salu Garba ne daga nan muryar Amurka a birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin. Sanin kowa ne cewa kasafin kuɗin bana bai samu amincewa ba sai watan da ya gabata. To ko menene jinkirin da aka samu zai haifar? Wakilar murar Amurka da ke Abuja, Madina Dauda, ta yi fira da masana akan lamarin. Ga yadda firar ta su ta kasance.
To wai menene ma kasafin kuɗi? Me yasa idan ba a sa hannu a kai da wuri ba ake ƙorafi? Menene zai faru da tattalin arzikin ƙasa idan an sa hannu a makare? Yaya kasafin kuɗi ke shafan al'amuran rayuwar al'umma? A yau ina tare da Alhaji Sani Aminu Dutsen ma ƙwararre a fannin tattalin arziki ba ma na ƙasar nan ba kaɗai na duniya baki ɗaya. Sai mai magana da yawun majalisar dattawa Sanata Dr. Aliyu Sabbi Abdullahi, sannan Alhaji Bashir Baba mai nazari akan al'amuran yau da kullun. Ina muku maraba da zuwa. To yau dai bari in fara da Alhaji Sani Aminu. Shin menene ma kasafin kuɗi ne?
To kasafin kuɗi a yadda mutane za su fahimta shine cewar kamar ka tsara cewar zan samu kaza a cikin kuɗin shigo za su shigo mana a ƙasata, kuma zan kashe kaza, kuma ga yadda za su shigo, kuma ga yadda zan kashe su. Kamar yadda kowane mai gida ya sani cewar idan ka albashi zai zo, in kana da hankali ka tsara ka ce miliyan ka dubu kaza za su zo mani, zan sai kaza, zan sai kaza, zan sai kaza. To kowace ƙasa duniya haka ya kamata, za mu samu kuɗi kaza cikin wannan shekarar, kuma za mu kashe su ga gurin aikin asibiti, za mu gyara hanya, za mu gyara makarantu da sauransu. Kusan takaice kuma yadda mutane za su fahimta shine kasafin kuɗi. Sai dai yadda ake aiwatar da shi kuma yadda ake yin shi yakan sha bamban tsakanin ƙasa da ƙasa da kuma abunan na tattalin arziki daban-daban. Yes.
To Bashir Baba, bari zo gare ka. Wannan kasafin kuɗi na Najeriya na bana wanda ya kama trillion 9.1 a nawa iya sanin shine dai kasafi mafi tsoka da aka taba yi. Yaya kake kallon wannan kasafin?
To kamar yadda masanin tattalin arziki Sani Aminu Dutsen ma ya bayani ga yadda kasafi yake. Wani dan duri da zan yi akai shine watakila shi kasafi tsammanin warabuka ne. Alal misali ita Najeriya kowa ya san cewa karfin tattalin arzikinta akan gurbataccen mai ne da take saida ma kasashen duniya. Ana sa ran cewa wannan gangar mai misali a cikin kasafin kuɗin bana za a saida kowace gangar mai akan dala 45. To amma kuma yana iya wuce haka. ko kuma ya gaza haka ta iya yiwuwa ma amma dai abin da aka fi sa rai shine zai dora akan dala 45 din nan domin wata kila magana da muke da ke yanzu ya kusan ma kaiwa dala 80 kin ga an yi fintinkau bisa abin da gwamnati ta yi kiyasin a farashin zai kasance a kasuwar mai ta duniya
to bari in dawo gare ka Senator Dr. Aliyu Sabbi Abdullahi ku a majalisar dokokin Najeriya da shugaban kasa ya kawo muku kasafin kudin trillion 8.6 a bara wato 7 ga watan Nuwamban bara sai kuka daga daga kan maganan da Bashir Baba yayi na kudin gangan danyen man fetur a kasuwan duniya daga dala 45 da aka kawo muku sai kuka daga zuwa dala 51 me kuka hangani
to lallai an daga daga dala 45 wanda aka kawo watan shi kasafi idan an kawo ma majalisa ya zama kaman bukatan abin da ake son a yi majalisa ita ce za ta tantance sannan ta hito da abin da za ta amince da shi na musamman ta ce ga abin da ita take son ta yi a dalilin kuwa shine majalisa ke wakilcin mutane kuma an kasa kasa daban-daban saboda bukatun bangarori daban-daban su ɗan majalisa suke wakiltar su kuma su suka san matsalolin jama'a to shi yasa idan aka kawo kasafi za su duba su auna sannan su kuma su amince da abin da suka gade zai kawo ci gaba mu kasa to a takaice a wannan bisa yanda kudin mai a kasuwan duniya yayi ta gudana mu ma muna la'akari da haka to ganin cewa a lokacin da aka kawo zuwa lokacin da muka fara aiki kudin man petro ya riga ya daga har ya kai ina ganin a daidai lokacin da ya kai 70 a watan dala 70 a kowane ganga to shi yasa muka duba muka ce bari mu dan kara wanda dai mun san a cikin wannan shekaran da za a gudanar da ita kasafin a kallan ba zai kawo kasa da haka ba to kuma yanzu ina ganin ya sauko ya kai kusan 70 da wani abu a can baya ma ina jin wasu watanni da ya wuce ya kai kusan 80 amma ya dan sauko kadan ya koma ina jin ko 70 da wani abu ba
saboda haka yana ta hawa yana sauka
to amma dai in aka lura mun daura shi zuwa 51 bisa yanda aka tantance cewa da eh ko ya aka yi bisa yanda kasuwa ke tafiya za a samu wannan farashi to shi yasa aka kayyada haka sannan abun da ya daura akai watan dala 6 kenan to bangaren ita gwamnatin tarayya shine muka yi amfani da shi wurin kara ma kasafin 2018
saboda bangaren gwamnati ba kenan kun yi da amincewar su ne
a kudin kasa ne akwai yanda ake rabawa gwamnatin tarayya na da nata na jihohi da kuma kananan hukumomi to bangaren ita gwamnatin tarayya cikin wannan karin shine zamu amfani da shi
Sani Aminu shin wai kasafin kudin nan an ce kasafi ne na shekara to bane dai gashi a watan 6 aka rataba mata hannu to yaya kenan me ya tasirin wannan
a ana takace kace akan wannan wanda yake cewa ba wannan abin da bai taso bane ba kan shi kasafin kudin bara na 2017 ai a June aka samu hannu shi ma kan shi saboda haka abin da doka take kuma abin da ya tsarin yake ana magana wata 12 ne tsakanin wancan da wancan majalisa ba kuskure ta yi ba kuma ba wani gaji ta yi ba saboda ai lokacin ma tsakanin wancan da wani da har yanzu bai zo ba hasar da suka tura fa shugaban kasa saboda haka mutane da ke cewa shi shugaban kasa shi ya kawo wannan roƙon cewa don Allah mu maida kasafin kudin mu ya kasance an fara shi daga January December wanda kamar shekaru gaba baya kamin a fara siyasa wanda muka saba da shi amma ba wai doka bace cewa dole ne a fara January kin gane saboda haka tunda December June aka fara wancan kuma zuwan har wannan lokacin nan wato wancan kasafin kuɗi na 2017 bai gama aiki ba ba a tashi da shi ba kuma daura a kaddara ma ai doka ta bada dan abun nan dan gurbin makwanta koda an janyi wannan ya dan wuce, ai akwai wata shida waɗanda aka ba gwamnati cewar cigaba da hidimominki, cigaba kamin mu duba waɗannan abin da ku kamin mu, kuma kamin idan ma akwai rashin fahimta tsakanin mu da ku, mu zauna mu gane mu gyagyara wannan rashin fahimta. Saboda haka duk abin da mutane ke ta kusin ɗan da majalisa ko a kushi gwamnati a ce a'a ai an kafe hun kuɗi ai bai kai abin, bata taso ba ma, saboda ai kuma babu wani abin da ya kawo na cewar mutum mai tunani wanda suke magana economic abu da ya ce wai zai tabbata tattalin arzikin gasa, ba abin da zai tabbata tattalin arzikin gasa a haka, babu abu ne an yi shi bisa ka'ida, bisa doka, bisa yadda idan shugaban kasa ko idan gwamnati tana son a koma wannan kuma a bi shi, shawara shine cewar a maida shi doka, a ce an kafa doka shugaban kasa dole ne ya kawo appropriation bill bill lokaci kaza, ke kuma majalisa dole ne ki aiwatar da bill din ya koma act lokaci kaza, idan ba ai wannan ba in an tsusa ba wannan ya zama an karya doka. Amma yanzu iyaka inda za a kawo matsala shine cewa idan har jinjin din nan yazo ya wuce ba a same hannu ba, to an gama wannan ya gama aiki sai wani, wato matsala ce wanda yake cewar kowa na neman ya bugi kirji ya ce ni ne abu na ni ne oga ko kuma na wani daidai na wannan ne ba daidai ba, amma wallahi ba abin da ya taso cikin wannan.
Bashir baba, wannan kasafin kuɗi na bana ne zan iya cewa aka dan tabuka wani abu da kila zai shafi talaka, shine kaman abin da aka ware ma harkar kiwon lafiya, bana an samu kashi 7 cikin 100 wato kaman biliyan 78 shine aka kebe ma kiwon lafiya, ya kake kallon wannan, shin talaka zai gani ko a ƙasa?
Eto wannan kuma kin san ita gwamnati akwai tsarin da take yi, tana yi tsari mai kyau, mafi yawanci inda ake samun matsala a bangaren ma'aikatan gwamnati waɗanda suke aiwatar da tsarin nan da gwamnati ta yi, anan aka fi samun matsala. To amma dai ana sa ran ita gwamnati ta yi nata abin da ya zama wajibi kuma ta sa ido ta duba ta ga cewa yaya ma'aikatan gwamnati suke aiwatar da kudurorinta gaba ɗaya, ba ma na kasafin kuɗi kadai ba. Bayan nan akwai wacce matsala da ta addabi ƙasar nan ta rashawa da cin hanci, inda ake ta kururuwan cewa yawancin masu laifi ma in an kama su sai kaga cewa bangaren shari'a ya sallame su, su kuwa bangaren shari'a suna kawo kauli da ba a daidai iri-iri, su ce ai masu bincike ne ba su bincike da kyau ba kaza. To bayan nan mun ga an dan fara samun ci gaba wanda ake sa ran cewa in Allah da dai bangaren shari'a din nan zai yi farka daga baccin da yake yi, hakika ana san ran cewa Najeriya za ta yi kyau. Kinga nan ba dadewa akwai waɗansu jami'an gwamnati, ma'aikatan gwamnati waɗanda ake musu zargi da tabka badakala iri-iri, waɗanda waɗansunsu ma har an kwace musu kadarori, irin su Abdulrashid Maina, irin su Ibrahim Tumsa, amma shiru kike ji halan ya halaku maganar nan ba ko sake tashinta ba. Ana sa ran Allah da in dai gwamnati za ta sa ido a bangaren lafiya din waɗanda za su aiwatar da wannan kyakkyawan kuduri, to talaka zai ci gajera.
Jama'a nan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ci gaba. Amma da dindin waɗanda kuka je muryoyin su da Salman Abu da Ucho Bahiro da Dodone da suka taimaka da sauti, ni Salo Garba ke muku fatan alheri. Huta lafiya.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga Babangida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar The Nation. Daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta tura 'yan sanda 30,000 domin sa ido a zaben gwamna da za a gudanar a jihar Ekiti a ranar 14 ga watan nan da muke ciki. 'Yan sandan da 30,000 za su kasance na gargashin jagorancin mataimakin Inspector General na 'yan sandan Najeriya. Sai kuma jaridar The Vanguard, inda ta ruwaito mai baiwa jam'iyyar APC mai mulki shawara akan harkokin shari'a Mr. Baba Tunde Ogala na zargin bangaren Buba Galadima dake ikirarin kafa sabuwar jam'iyyar APC da cewa za a iya cajin su a hukumance da yin sojan gona da kuma shugabantan kungiyar da bata da rajista, abinda kuma jam'iyyar ta APC ta ce ya saba wa sashe na 484 na manyan dokoki na Najeriya wanda zai iya kai Buba Galadiman gidan kasu. Sai kuma jaridar Daily Trust da tarwaito cewa yanzu haka an kama wasu mutane biyar da ake zargin da hannu a kisan gillar da aka yi wasu 'yan sanda guda bakwai a Galadimawa da ke birnin tarayyar Najeriya Abuja. Sai kuma jaridar Leadership jaridar kuma da tarwaito cewa kafar sadarwar nan ta zamani da ake kira Twitter ta rufe shafukan sadarwar wasu mutane miliyan 70 daga watan Mayu zuwa watan Yuni na bana domin kawo ƙarshen baza labaran ƙarya da na jita-jita da masu shafukan kan yi. A ƙarshe jaridar Leadership ta rawaito tsohon mataimakin shugaban jami'ar tarayya da ke Lokoja Professor Abdulmin Rafin Dadi na cewa akalla masu ɗauke da cutar daji ko kansa 72,000 ne ke rasuwa a duk shekara sakamakon rashin magunguna. Ya bayyana takaicin yadda Najeriya ke da cibiyoyi tara kadai na binciken cutar ta kansa, inda sauran kasashen duniya irin su Masar da Sri Lanka da Pakistan ke da na'urorin bincike da kuma maganin cutar a sassa daban-daban na kasashen nasu. Bawan ya jibrin murar Amurka daga Lagos.
Ga da baban gida yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin kuma sauraron mu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adama Rayfata daga karamar hukumar gwamnatin jihar Adamawa Najeriya. Al'ummar Najeriya musamman na arewaci lokaci fa yayi da zamu mance da kiyayyar da ke tsakanin kabilu da Hausa Fulani game da bare-bare da dangin su, wanda ya samo asali ne tun kafin zuwan turawan mulkin mallaka. Yana da wuya kaga Bayarbe ya kashe Bayarbe ko ya kai hari ga garin Yarbawa ya kona, ko ya kai hari ga garin Yarbawa ko kasuwan Yarbawa ya kona. Haka shi ma Inyamiri, wannan sai dan arewa kuma a arewa, a arewacin Najeriya. Gyara kayanka.
Assalamu alaikum sashen Hausa BOA. Sunana Alhaji Umar Dangara, Chief Grader Operator Ministry Works Agency Nigeria. Don Allah don Annabi BOA ku yi da wannan sako ga jama'an Najeriya. Buba Galadima, ya kamata karatun da kai ka san Allah shi a take ku. Allah shi ya kawo Muhammadu Buhari. Mu matasa mun goyi bayan sa, kuma muna goyon bayan sa 100% ga cigaban Najeriya. Duk wanda yake shi jayayya da Allah, to zai kunya ga Allah so. Talakawa da matasa suna nan bayan Buhari na Najeriya gaba ɗaya. Musulmi da Kirista na kwarai suna nan bayan Buhari, in Allah ya yarda.
Assalamu alaikum sahin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Bako Muhammad da Gabashi a jihar Yobe. Yau ina ba da ra'ayi na game da shawara da ake na raba kuɗi wanda aka karɓa daga hannun tsohon shugaba Murjani Sani Abacha. Wanda wa alfu 'yan kafa ake cewa ko gwamnati zai ce a raba wa 'yan kafa kowanne mutum a bashi 500,000. Duk shawara ta shine in gwamnati za ta ji shawara ta, maimakon a yi haka, wannan kuɗi da aka karɓo ya kamata a yi amfani da shi wajen yara masana'antu da suka durkushe da kafa sabon masana'antu don matasa su samu aiki.
To yanzu kuma ga Jummai Ali ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Hukumomi a kasar Japan sun ce akalla mutane 100 ne kwararowar laka a sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi tattafka ta kashe a kudu maso yammacin kasar. Fiye da mutane 65 kuma sun bace, a yayin da masu aikin ceto ke yarba gumi ta cikin gine-gine da suka rushe a ƙauyuka a yammacin wato da kuma tsakiyar kasar, suna neman kila akwai waɗanda suka tsira. A can kasar Turkiya kuma jami'ai sun ce mutane 24 ne suka mutu lokacin da wani jirgin kasa na fasinja ya goce a jiya Lahadi. Jirgin ya goce ne a wani yankin da ke arewa maso yammacin kasar. Fasinjoji 118 ne suka ji rauni.
To nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan su. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Jummai Ali da takarantu na labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyan mu na wannan lokacin John Ellison, ni Ibrahim Kalamu sai garba ke cewa sai an jima.